Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com ko ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a da lord daniya a jamhuriyar Niger, sai Alpha Radio Kumasi a kasar Ghana. Masauraro, barkanku da warhaka. Sulaiman Muni Barma ne yake muku sallama, da fatan ana shan hantsi lafiya. A cikin shirin za a ji cewa Amurka ta karrama wani hafsan sojan saman Najeriya.
Amurka ta ce ta karrama Air Vice Marshal Yakubu ne saboda irin nagartarsa na aiki tukuru bisa ka'ida da sanin ya kamata. Air Vice Marshal Muhammad Aminu Yakubu ya taka rawa wurin yaukaka alakar soji tsakanin Amurka da Najeriya.
A jamhuriyar Niger, shekaru sama da uku bayan kafa dokar ta ɓaci a jihar Tilaberi saboda dalilan tsaro, a karon farko an fara zirga-zirga da babura a jiya Laraba 1 ga watan Satumba.
A bi doka inda aka ɗibi wakaci da cewa lokaci kaza an tsaisuwa, to mutum ya tsaya bakin wannan lokaci kawai tsaya, shine kwanciyar hankalin mu. Dan saboda gwamnati duk abin da yake yi dan mu ne yake yi ma, dan mu ne talakawa yake yi ma. Dan saboda in babu kwanciyar hankali ga kasa fa, mu duka ne abin zai shafa.
Akwai murna, akai murna, Allah ya sa wannan dai kar ya kawo muna wani tashin hankali. Wannan shi ya daɗin shi kere idan muke nema.
Idan muka koma Najeriya, gwamna matawalle na jihar Zamfara ya yi kiran haɗa kai domin murƙushe matsalolin tsaro.
Kwanakin baya na wata magana mutane wasu sun ga laifina na cewa arewa mu babban matsalar babu da shugabanni. Domin idan muna da shugabanni ya kamata a ce sun shiga sun fita, yanzu misali zai ga za ka ga cewa kwanakin baya za ka ji shugabanni na Yarba da sauransu da sun tafi a Kwatano domin a kan Sunday Ogun. Amma sai kika cewa wani ɗan arewa ne wanda matsala za ta same shi, wani shugaban arewa ko wanda cijo ce ya ce yana ƙoƙari ya ga ya fito da shi ko kuma sun da
kamar kowace ranar Alhamis muna tafi da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, amma dukansu sai bayan an sha labarun duniya daga Washington DC.
To assalamu alaikum masu saurare da labaran. An kashe farar hula hudu, aka kuma yi garkuwa da gwamnati a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo jiya Laraba a wani harin kwantar bauna da masu tsatsauran ra'ayin addini suka kaima wata tawagar motoci, suka kuma kona motocin a cewar gwamnati. Tuni dai sojojin gwamnatin kasar suka ceto sama da 50 daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su a lardin Ituri, kuma ana shirin daura damarar zuwa a ceto sauran daga hannun kungiyar ADF, wadda wata kungiya ce mai ikirarin kishin Islama da ke Uganda, a cewar ma'aikatar sadarwar kasar ta kafar Twitter. Ma'aikatar bata bayyana adadin mutanen da har yanzu ake garkuwa da su ba. Tun da farko dai, wani dan majalisar dokoki daga yankin ya ce mutane wajen 80 sun bace bayan da aka kai hari ma tawagar motoci masu yawan wajen 100 da ke da kariyar sojoji a kan hanyar da ta hada Beni da Bitumbu. Kungiyoyin kare yancin dan adam na ankara da duniya a madadin wasu daruruwan sojojin kasar Afghanistan da iyalansu da suka gudu da jiragen yaki wajen 40 yayin da Taliban ke kusantar birnin Kabul a watan jiya. Kungiyar kare yancin dan adam ta Human Rights Watch na fargabar yiwuwar hukumomin Uzbekistan su maida yan gudun hijirar Afghanistan, inda ta yiwu su fuskanci ramuwar gayya daga sabbin shugabannin kasar na Taliban. Bisa ga dokar kare yancin dan adam ta kasa da kasa, ya wajaba ga gwamnatin Uzbekistan mai fada a birnin Tashkent ta ki mayar da mutanen da ka iya fuskantar tsanani ko ma kisa, a cewar Hook Williamson, Darekta mai kula da shiyoyin Turai da yankin tsakiyar Asiya na kungiyar ta Human Rights Watch. Wace kasar Afghanistan da Taliban ta yi ya jefa 'yan kabilar Uyghur kimanin 2,000 cikin hadari, ta yadda ma wasunsu ke fargabar yiwuwar a tura su China a hada su da wasu 'yan kabilar ta Uyghur kimanin miliyan 1 da ke garkame a wasu sansanoni a yankin Xinjiang. An samu wannan kiyasin ne daga wani dan kabilar ta Uyghur da ke Afghanistan, wanda ya yi magana da muryar Amurka kan irin halin firgita da suke ciki, musamman maganin yadda jami'an China da na Afghanistan ke duba hanyoyin da za su yi hulɗa. Mehmet, dan kabilar Uyghur mai sayar da yan kunni da sarƙoƙi a birnin Kabul, mahaifin 'ya'ya biyar, ya gaya ma muryar Amurka cewa shi bai ma taɓa jin tsoro haka ba a rayuwarsa. Ya yi imanin cewa 'yan Taliban, waɗanda ke matuƙar buƙatar tallafin tattalin arziki, ba za su yi jinkirin musanya su da tallafin kuɗi daga ƙasar China ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatar ma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a wata ganawa a fadar White House jiya Laraba cewa har yanzu Amurka na mai matukar son kare yaucin ƙasar ta Ukraine a daidai lokacin da Russia ke takala a yankin gabashinta. Da suka fara tattaunawar, sai Biden ya ce za su tattauna kan yadda Amurka za ta taimaka ma Ukraine, wadda a da wata yankin ƙasar tarayyar Soviet ce, wadda a yanzu kuma take ƙoƙarin haɓaka tsarin demokradiyyarta da kuma shiga sahun ƙasashen Turai. Zelensky ya ce batutuwan tsaro za a fi baiwa fifiko a tattaunawar da za a yi. Haka zalika, ‘yan asalin ƙasar Ukraine a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka sun gana da Zelensky ranar Talata, kamar yadda shi ma sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya gana da shi. Austin ya taya shugaban na Ukraine murnar cika shekaru 30 da ƙasar ta yi da samun ‘yancin kai, yana kuma mai bayyana goyon bayansa ga batun kare yaucin Ukraine yayin da Rasha ke ta takalarta. Jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya cicciki wata doka da ta hana akasarin nau'ukan ciki a jihar Texas ‘yan sa'o'i bayan da kotun kolin ƙasar ta ƙi ɗaukar mataki, kamar yadda ƙungiyoyin rajin kare ‘yancin zubar da ciki suka gaggauta gabatar da buƙatar hakan don a daƙile shirin aiwatar da dokar. A wata takardar bayani, Biden, wanda mai goyon bayan ‘yancin zubar da ciki ne kamar akasarin sauran ‘yan jam’iyyarsu ta Democrat, ya ce dokar ta wannan jiha ta kudu maso yammacin ƙasar a ta bakinsa ta yi matuƙar saɓa ma ‘yancin da kundin tsarin mulki ya tanada, kamar yadda aka gani a hukuncin mashahuriyar shari’ar nan ta Roe v. Wade mai cewa mata na da ‘yanci a kundin tsarin mulki na zubar da ciki wanda bai wuce makonni 6 ba, muddin jinjirin ba zai iya rayuwa da zarar ya bar mahaifa ba. Texas na ɗaya daga cikin jihohin da akasari ke ƙarƙashin jam’iyyar Republican da suka haramta zubar da ciki, muddin ana jin numfashin ɗan tayi akasari bayan sati 6 da ɗaukar cikin.
To, bayan labarun duniya, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Amurka ta karrama wani hafsan sojin saman Najeriya da ke zama jami'in tsaro a ofishin jakadancin Najeriya a Washington. Ga rahoton Hassan Mainakaina daga Abuja.
Jami'in tsaro a ofishin jakadancin Najeriya da ke Amurka, Air Vice Marshal Muhammad Aminu Yakubu, ya karbi kyautar karmawa daga sakataren tsaron Amurka mai take The Legion of Merit ta hannun kwamandan dakarun Amurka da ke Afrika da Turai, General Jeff Harigian. Amurka ta ce ta karrama Air Vice Marshal Yakubu ne saboda irin nagartarsa na aiki tukuru bisa ka'ida da sanin ya kamata. Air Vice Marshal Muhammad Aminu Yakubu ya taka rawa wurin yaukaka alakar soji tsakanin Amurka da Najeriya, da hakan ya sa Amurkan ƙara tallafawa Najeriya a fannin yaƙi da tsatsauran ra'ayi da tarzoma. Kana ya yi ƙoƙari wurin shirya ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai Amurkan, da ma ziyarar farko da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya ya kai sansanin dakalan Amurka da Afrika da ke ƙasar Jamus. Bugu da ƙari, Air Vice Marshal Muhammad Yakubu shi ne ya yi cikun da ta kai Amurka ta yadda ta sadawa Najeriya jiragen yakin nan ‘yan yayi, wato A-29 Super Tucano, da aka kaddamar da su a ranar Ladi nan da ta gabata. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A ci gaba da neman bakin zaren aika-aikar 'yan bindiga a arewacin Najeriya, Gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara ya yi kira ga gwamnonin arewa, 'yan siyasa da sauran masu ruwa da tsaki su haɗa kai domin samun mafita mai ɗorewa kan matsalolin tsaro. Gwamnan ya yi wannan kira ne a wata tattaunawar musamman da wakilin muryar Amurka a Abuja, Halima Abdurrauf.
Gwamnatin tarayya ko kuma shugaban tsaro na Najeriya na cewa ba maganar sulhu, kuma tun daga wannan lokaci hannu agogo ya koma baya, kuma har yanzu shine muke fama da shi, domin matsayina ina gwamna zan bi kowace irin hanya in tabbatar da cewa jihata ta samu zaman lafiya, wanda ni kuma na san da cewa babu gefen da ya yi man sauki wanda ya fi na in zauna a sulhunta da mutanen nan, su rinka shiga gari, su rinka zuwa kasuwanni, su rinka shiga zuwa hulɗoɗin su na yau da kullun su kuma su battaba mutane tunda mai wannan da yayi aiki lokacin kasuwannin kodin na hawgwamna kusan duk kasuwar Zamfara ba ta ci amma kusan kafin kwana 100 duka sai na bude kasuwannin Zamfara wanda ya nuna kenan sulhu din yana aiki amma idan aka tsaya aka yi shi cikin aminci aka yi shi tsakani da Allah babu yaudara babu kisa to idan gwamnatin tarayya za ta shiga cikin wannan sulhu din ina tabbatar ma al'umma cewa za a samu zaman lafiya amma dole a tabbatar da an fito da tsari na kwarai kai mutumin daji kada ka kuskura ka shigo gari da bindiga kuma in ma kana da ita ka kawo ma gwamnati ita to ka shi wannan shi zai tabbatar da kai kuma da gaskiya ki duk masu makamai su dawo da su sannan su kuma wanda ke tsaron gari wato ana cewa yan sa kai su kuma duka su ma su aje makamman su kada su taba fulani su ma fulani kada su taba mutanen Hausawa
kuma a kwanakin bayan nan kai magana akan cewa a hada karfi da karfe tsakanin gwamnonin arewacin kasar nan zai samu mafita ga matsalolin tsaro da ake fuskanta ko za ka mana ƙarin bayani akan wannan
domin idan ba mu da haɗin kai misali idan na zo ni Zamfara ina sulhu kila a taho a ce a wata jiha ko Neja ko Kaduna ba su yi so idan can ba ta garin da ke Zamfara za ka ga cewa za su tashi su kwashi kansu su koma Neja ko su koma Kaduna amma idan Kaduna da Zamfara da Kebbi da Sokoto da Katsina dukan muka haɗu da Neja aka yi abu guda muka ɗauki mataki guda abin nan mai sauki ne fa sannan kuma babban ƙalubale gare mu shine har dai mu ƴan arewa yanzu mun kuma mai da himma ga matsaloli na tsaro din to mun koma ga matsaloli na siyasa wanda ya kamata ita harkar siyasa akwai lokacin ta yanzu ya kamata kowa ya kawo gudunmuwar shi domin a samu tsaro domin sai da tsaro ma ake siyasa din so ya kamata mu aje duk wani bambance-bambancen mu na siyasa mu dawo mu zauna kwanakin baya na wata magana mutane wasu sun ga laifina na cewa arewa mu babban matsalar mu bamu da shugabanni domin idan muna da shugabanni ya kamata a ce sun shiga sun fita yanzu misali zai ga zaka ga cewa kwanakin baya za ka ji shugabanni na Yarba da sauransu duk sun tahi kwatano domin akan Sunday Oboko amma sai kika cewa wani dan arewa ne wanda matsala za ta same shi wani shugaban arewa ko wanda tijo ta yace yana kokarin ya ga ya fito da shi ko kuma matsalar da yake ciki ya cire shi daga cikin ta babu wannan ita ce gaskiyar magana so ya kamata mu ƴan arewa mu san cewa kuma ya kamata mu san da cewa mu aje duk wasu bambance-bambancen mu mu dawo mu huskanci arewa mu dawo mu huskanci gaskiya mu dawo mu taimaki al'umman mu idan muka yi wannan muna da shugabanni a arewa ba wai babu su ba akwai tsahin sojoji ga sunan barkatai akwai tsahin yan siyasa da tun kai ahe mu suna siyasa ga sunan akwai kuma za ka ga yanzu kowane cikin su yana ta dumuni yana harkar siyasa me bukun su taho a hadu kai mine ne ga muna da matsala a kasa wace hanya za mu fitowa mu taimaki arewa babu amma idan hanyar siyasa ce za ka ga cewa kowa yana rataye babban riga ana tuwa a buga na a ce wanga gida a ce wance gida yau domin a samu mahita kowa na neman mahita ne akan shi ba wai yana neman mahitar ainihin lardin mu na arewa ba to idan za mu zo duka shugabannin nan yadda muka fafutuka ga issue na siyasa to duk mu hadu mu to mu yi fafutuka ta hanya wanda za mu samu zaman lafiya a duwata samu zaman lafiya idan muka yi wannan kowa ya san arewa mutane ne masu son baki mutane ne masu nagarta mutane ne masu mutunci amma ya duk wannan abun da ake gani gare mu kusan ya kauce muna domin kowanne biyar duddugin dan uwan sheki kowanne za ku gani ba abun da dame shi tashi matsala yake dibi bai dibi matsalar wani wannan ya zama ishara gare mu saboda haka ya kamata mu ya arewa mu yi abu wanda zai tabbatar da zaman lafiya mu dawo mu hankalin mu mu jawo yan uwan mu uwayen mu yannan mu manyan mu a zo a yau abu guda mu ga menene mahita ta arewa menene za mu yi wanda zai kawo mana ci gaba da kuma tsaro a arewacin Najeriya
gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle kenan a jamhuriyar Nijar shekaru sama da uku bayan da hukumomi suka kafa dokar ta ɓaci a wasu yankunan ƙasar sakamakon tsanantar hare-haren ta'addanci masu nasaba da yanayin da ake ciki a ƙasar Mali a karan farko an fara zirga-zirga da babura a jiya Laraba 1 ga watan Satumba a jihar Tilaberi matakin da tuni ya fara haifar da farin ciki a zuciyar al'umma
sunana Mahmudu Abdulkarim lalle abinda na gani zan nan bisa akan wannan doka alhamdulillah sai mu ce mun gode ma Allah mun gode ma gwamnatin Nijar da suka ba da izini a sa a yi circulate da moto cikin karkaran Tilaberi jihar Tilaberi abu ne mu dai a matsayin mu fonctionnaire sai mu ce alhamdulillah wadanda ba su da mota ga su yanzu za su doka motocinsu suna zuwa aiki fasilima suna zuwa da aiki kamar wurin da suke so suna tahiya kamar lokacin da suke so ba sai an sai da wani mai moto ko ka ce wani ya zo ya kai ka alhamdulillah sai mu ce mun gode ma Allah bayan wannan muna cewa abin masu komersa su da abinsu ne basu yanzu yana sa musu su tai galiruwa da suke so su doka kaya su tai sun tai kuma su saye su dawo a garin barma alhamdulillah da in kun diba dai kun gani wajen ma'aikaci ne wajen komersan ne sai muke da alhamdulillah wannan doka da aka doka barma alhamdulillah da aka saya aka bar mota mutu suna yawo
yana yi musu malam bala lalle wannan doka da an kadage alhamdulillah muna fatan Allah ya kara muna kwanciyar hankali a kasan mu a duniya baki daya dan saboda wannan ci gaba ne aka samu dan saboda akwai wasu sun aje mashinan su yanzu ganin suka kowane lokaci abinda suka kashe wannan ta tahiyyar na aje a kawo aje a dawo kamar wani tauyewa ne gare su tunda wani dan abinci wannan shine inda ba iya tahiyya ga kasa dole sai ya doki a daidaita ya je ya dawo to yana ganin abubuwan da yake kashewa to shi ne yake karawa fa ya kara cewa nan gidansa to kuma gashi yau Allah ya kawo mana wannan karshen abin Allah ya kawo mana wannan karshen abin an saki wannan doka yanzu yana iya ci gaba da aiki da wannan mashinan nasu da a cikin gida lai abinda a kira na abi doka na dai kenan abi doka inda aka dibi wakaci da cewa lokaci kaza an tsaisuwa to mutum ya tsaya bakin wannan lokaci kawai tsaya shine kwanciyar hankalin mu dan saboda gwamnati duk abin da yake yi dan mu ne yake yi ma dan mu ne talakawa yake yi ma dan saboda in babu kwanciyar hankali ga kasa fa mu duka ne abin zai shafa shine dan saboda in dai ga kwanciyar hankali to insha Allah gwamnati ko bai maka komai ba kai kana iya makan kwana abu shine alhamdulillah muna fatan wannan abu Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali ga kasan baki daya har makotan mu na Najeriya Burkina da ko ina insha Allah muna musu fatan alheri Allah ya sa a kawo wannan karshen tashi hankali Allah ya ba mu kwanciyar hankali
yanzu na kawo diyata da babu Hausa da kone da bata da lahiya bisa moto inda ba mu moto ko kasan in yaje ta asibiti in biya kuma in doki wani in taimeri in biya ko ma mu haka ne kuma in doke ta in kai gida kun gani dai
wasu mazaunan Tilaberi babban birnin jihar Tilaberi kenan ke bayyana ra'ayoyinsu bayan da hukumomi suka dage dokar hana amfani da babura wasu 'yan banga a jihar Adamawa sun kashe mutum daya kuma suka yi kokarin garkuwa da dansa a karamar hukumar son wakilin muryar Amurka a jihar Adamawa Salisu Muhammad Garba ya aika mana karin bayani a cikin wannan rahoto
Alamar rashin tsaron da ya a Najeriya sai kara ta azara yake yi inda wasu 'yan banga ko kwance 'yan sa kai suka kashe wani dattijo a karamar hukumar san kuma suka yi kokarin garkuwa da ɗansa nan take Allah ya ba mu dan nasara ya kofece daga hannunsu amma dai an yi ba ta kashi tsakaninsu da al'umman gari hakan ta sanya rundunar 'yan sandan jihar Adamawa suka kai samami a wannan karamar hukuma suka koyi nasarar kama wasu daga cikinsu
ta koyi nasarar zantawa da ɗaya daga cikinsu wanda ya shaida mun sunansa kamar haka
Abdurrahman
Alhaji Aku me kai aka kawo kana
abinda ka kawo ne na an tuhume mu kidnapping mu biyar da aka je aka shiga gida aka dauki yaro yayin shi ya hito sai aka yi harbi min daga bata kama shi ba
bata kama wan ba
bata kama yayan ba sai muka ga mutane kaman suna hitowa
misalin garbe na kokari
zai kai misalin karfe 11 ya biyu ta kusa yawa da suka aka muka ga mutane suna hitowa muna ba sai dattijon gidan he ya fita kai harbi to inda aka harbi nan shine aka same shi ba mu sama mai aka ce an harbi tsohon gida daga yan aka saki yaro ku ce ya koma gida
duba da cewar rundunar 'yan sandan jihar Adamawa su suka yi nasarar cece waɗannan masu garkuwa da mutanen hakan ta sanya na tuntubi jami'in hudda da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar wato DSP Suleiman Yaya Guroje wanda ya tabbatar min da cewar
to a zahirin gaskiya dai akwai reporting da rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa muka samu game da wasu mutane biyar suka je gidan wani mai suna Karimu domin su yi kidnapping dansa karamin yaro sakamakon haka suka harbi shi tsohon suka kashe shi sannan kuma suka gudu
to ko ta yaya za a yi a kawo karshen matsalar tsaro da ya dabaibaye kasar Najeriya tambayar kenan da na yi wa Alhaji Bashir Babayola wanda ya kasance tsohon soja kuma shugaban kungiyar tsoffin sojoji na arewacin Najeriya wanda ya shaida min cewar kamata yayi al'umma su haɗa kai
da jami'an tsaro domin ganin a kawo ƙarshen wannan matsalar.
Rejin tsaro a gaskiya shine kan cewa bar son zuciya, kuma gaskiya ku haɗa kai da jami'an tsaro. Duk in ka duba kan cewa ai jami'an tsaro mun ka kwaita da su ba boye bane a baki hanya inda kan cewa da jami'an tsaro suna binciken wasu abubuwa sai kan cewa su ma sun fara wani hali na corruption na wani kan cewa sai an ba su wani abu kwarma. Duk wannan ya tsaya daga cikin abubuwan da kike ba kuwa. Amma mutane mu suka kwaita da su. Mutane kan cewa mu ya tsaya ai gaskiya shi me ya mota ka gari gari ka saka shi kenan. Amma duk ba ba ta lokaci bai rubata lokaci ya bada wani abu samu ya fashi ya wuce.
Al'amarin masu garkuwa da mutanen da yan fashin daji ya addabi kasar Najeriya wadda a jihar Adamawa ma tana ɗaya daga cikin jihohin da suke fuskantar wannan matsalar. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Salisu Muhammad Garba, kada a shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na kasa a wannan mako ya samu bakuncin shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun tarayyar Najeriya a ci gaba da bindigin yanayin rayuwar da masu bukata ta musamman ke ciki. A kashi na farko na bayanan da yayi wannan shiri, bakon namu ya fara ne da yi mana takaitaccen tarihin rayuwarsa da kuma yadda ya tsinci kansa a cikin halin tawaya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daga farko dai sunana Abdullahi Ali Usman, ni ne shugaban haddadiyar kungiyar musakai ta kasa baki daya, kuma ina zaune a garin Birnin Kebbi, jihar Kebbi, Najeriya. An baite ni shekara ta 1975 a birnin Kebbi, babban birnin jiha na Najeriya, ranar 25 ga watan 4. Kuma na yi makaranta ta primary school na kare, na kuma na je na yi makaranta secondary school, bayan na kare secondary school kuma na je kwalejin kimiyya da kuma kere-kere, bayan haka nan kuma na ta yi university ta Bayero domin yin babban diploma. Kuma yanzu nan ina aiki da makarantar ilimi ta jihar Kebbi.
Ya aka yi ka samu kanka cikin halin tawaya?
To yadda aka yi da ni samu kaina a cikin yanayi na tawaya, wannan wani abu ne da zan iya cewa in faɗi tarihin da na ji, saboda ku da ni tashi na samu kaina da lalura irin wannan da nake ciki. Amma dai abinda ni samu labari shine a wurin wannan rashin lafiyan ne wanda Hausawa suke ce ma shan inna, sai dai Allah ya taimaka sai ya zama ni a kawha daya ce kawai take da wannan matsala tun lokacin ina kimanin dan shekara 4 a ni kamu da wannan rashin lafiyan da zazzabi da sauransu. Aka dai ta neman magani har dai aka gaji aka hakura. To a takaice dai wannan shine dan takaitaccen tarihin dalilin wannan lalura ta.
Waɗannan matsaloli ne suka fi addabar nakasassu a yau a Najeriya?
Mutane masu nakasa na Najeriya gaskiya suna cikin mawuyacin hali, wanda sai kaga ba a basu haƙƙinsu na zaman su na ɗan adam, sai dai kawai ana ƙoƙarin kila a ce a tausaya musu, a basu wani tallafi ko sadaka. Misali, kana iya zuwa wajen gwamnati marmakin haga an yi magana mutane masu nakas, kila ya tunanin wani irin aiki za a yi musu domin su samu dogaro ga kai, shin sana'o'i ne za a koya musu ko kuma ƙara inganta harkokin ilimin zamani za a yi musu kai har ma da na addini? To amma ba za su yi wannan ba, sai dai ana iya tuwa a ce misali mai girma gona ya hidda miliyan kaza, an so shinkawa da shadda da atamfa, an shiga layi ana raba mutum uku buhu mutum biyu buhu, sai a kira a kafafen watsa labarai a kama kiran mutane suna godiya, sun gode gwamnati ta yi kaza, Allah saka da alheri da sauransu. Wannan yana ɗaya daga cikin mawuyacin halin da al'umma na mutane masu na ƙasa suke ciki, wanda yake kuma indiya har ba a samu gwamnati da malaman addinai suka fahimci cewa lallai-lallai sai an wayar da kan gwamnati, a kuma wayar da kan al'umma, a wayar da kan su mutane masu naƙas cewa su ma kamar mutane ne, suna da ƴanci, ya kamata a taimaka musu su samu abubuwa na dogaro ga kai, in ma sana'o'i na, in ma aikin gwamnati ne. To saɓanin a zo ana magana cewa sai kaga mutane suna bara, suna wasu abubuwa da sauransu da sauransu. To gaskiya wannan yawan barace-barace nan da kake gani ana yi, ana cewa gwamnati ja kaza ta hana goda, abinda mutanen mu suke nema ga gwamnati shine a inganta musu ilimi, wanda kuma suka wuce bangaren ilimi a samu musu sana'o'i na dogaro ga kai domin su samu abinda za su iya yin al'amuran su na yau da kullum. Muna da dattijawa kuma waɗanda su ba su iya yin sana'a a yanzu nan, kuma ba su iya yin boko. Ya kamata a ce hukuma ta kirkiro wani ɗan tallafi da za a iya ba su, ko da a ce wata dunna za a ba su wani abu wanda zai sa su samu natsuwa da kwanciyar hankali, su zauna gidajensu su yi wasu abubuwa ba tare da sun zo bisa titi suna barace-barace ba. Wani lokaci sai ka gama wani an kaɗe shi ya mutu, wani an kaɗe shi ya halaka, saboda mi ba su da inda za su samu abin da za su ci.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da ci gaban bayanan Abdullahi Aliyu Usman, shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun tarayyar Najeriya. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa da ni da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku muni lafiya. To wannan ya kamu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana.
Za mu so masharhin jaridu a cikin manyan labaran ta na zakulo wannan labarin. Kaneda a Japan ya yi rantsuwa cewa ba zai sake nemar a sake zabansa zuwa majalisar dokoki ba. Jaridar ta ce Mr. Kaneda Ohiri a Japan, mamban majalisar dokoki na Asin Central, ya faɗa cewar ba zai sake neman a sake zabansa zuwa majalisar dokoki ba in wa'adinsa ya ƙare a shekara ta 2024. Mr. a Japan wadda ya shiga majalisar dokoki a ƙarƙashin wannan mazaɓar tsawon shekaru 24 ya nuna cewar zai danye daga majalisar dokokin domin ya baiwa wasu dama su kuma su je su taɓa lamarin siyasa don kawo ƙarin cigaba a yankin. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wadda labarin tarwaito. Ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya tsawon sa'o'i 5 a Tamale kuma Sagnin Rugu ya sa tare mutane sun rasa wurin baccinsu. Jaridar ta ce a ranar Litinin ruwan sama ne aka zubo kamar da bakin ƙwarya, inda tarin mazauna yankin sun karasa mahallansu a cikin garin Tamale da Sagnarogo da ke cikin jihar Arewaci. Ruwan saman na sa'o'i 5 ya malale gidaje, shaguna da tashoshin man fetro da dai sauran wurare, duka ruwan ta yi musu ambaliya. Wasu waɗanda lamarin ya shafa sun arci zuwa tudun na tsira saboda gudun kada ruwan ya arce da su. Da kuma na leka jaridar da Herald wannan labarin na rawaito. Tarin ɗiyan Ghana yanzu imanin su ya rage akan shugaba Akufo-Addo na yaƙi da cin hanci. Jaridar ta ce wani bincike na Cibiyar da ta mulkin demokaradiyya ta gabatar ya bayyana cewar yayin da ɗiyan Ghana ra'ayoyinsu ya bambanta akan ƙoƙarin iyawan gwamnati wurin tabbatar da mulkin doka, mafi yawansu sun nuna cewar ba su da imani gwamnatin NPP a bisa shugabancin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo zai iya kare albarkatun ƙasar da kuma kawar da cin hanci nan da shekaru 4 masu zuwa. binciken ya kara da cewa ɗayan Ghana ra'ayoyinsu ya bambanta dangane da imani da kokarin iyawan gwamnati wurin tabbatar da nasarorin da ta samu ƙarƙashin shirin nan na shuki da kiwon dabbobi don abinci da kuma ayyukan yi nan da shekaru hudu masu zuwa. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri da muka kawo daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa, ni Sule Mumuni Barma da na gabatar ke ce da ku Allah ya ba mu alkhairi. Assalamu alaikum.